gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'a Niya, Nomad FM, Dalol FM, da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe ka so hakan ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan yammaci na Litinin 1 ga watan Yuli na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin, Mal Hafiz, fara muna da kanin labarai.
To Yusuf, ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu. A yau Litinin, Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium tare da amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya. Sannan rahotanni daga Afghanistan sun ce wasu munanan hare-hare da aka kai a Kabul, babban birnin kasan, sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu.
To kanin labaran kenan. Idan kuma muka tsanduma cikin shirin, za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya a shirye take don gudanar da shirin samar wa makiyaya masu gunni na dindindin.
Ai ba fili muke nema ba, mu muna da gonakinmu da muka gada kakanno da iyaye. Za mu iya zuwa a fara a gurin. Akwai guraren da gwamnati ta mallaka har yanzu.
Ita kuwa kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta zaɓi sabon shugabanta wanda kuma zai yi aiki na tsawon shekara ɗaya a wannan lokaci.
Aiki za a yi da waɗanda duk suke son su gama ƙarihinsu da Afirka ta yamma, duk waɗannan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka.
Duk bayan nan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zan jagoranta, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu, yana mai cewa duka kasashen biyu suna so su samu maslaha kan batun nukiliyar Koriya ta Arewan. Trump ya yi ta nanata irin alfanun da Koriya ta Arewa za ta iya samu a fannin tattalin arzikinta idan ta har ta kulle yarjejeniya kan shirinta na nukiliya. Waɗannan kalamai na zuwa ne bayan da Trump ya zama shugaban Amurka na farko da yake kan mulki wanda ya shiga Koriya ta Arewa bayan ya tsallaka iyakar da ta raba Koriyoyin biyu wacce babu sojoji a cikinta. Bayan da ya sha hannu da shugaba Kim a kan iyakar da ke ƙauyen Panmunjom, Trump ya ketara layin soji da aka shata wanda ya raba tsakanin ƙasashen Koriyoyin biyu. Bayan haka ne kuma Trump da Kim suka koma cikin Koriya ta Kudu. A yau Litinin, Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya, wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta haura adadin na kilo 300, inda yanzu ya ƙaru da kashi 3.67 cikin 100. Sai dai wannan sanarwa ita ce ta farko cewa Iran ta karya yarjejeniyar da ta amince tare da wasu manyan ƙasashen duniya guda 6, ciki har da Amurka da kuma Tarayyar Turai, da nufin sassauta mata takunkuman kare tattalin arziki da aka saka mata. A baya, hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta fitar da rahoto akai-akai inda take cewa hukumomin Tehran na mutunta yarjejeniyar. Rahotanni daga Afghanistan sun ce wasu munanan harhara da aka kai da wata mota dauke da bom da kuma harba-harban bindiga a Kabul babban birnin kasar sun yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. Jami'an sun ce an kwashe sa'o'i 6 ana arangama tsakanin masu gwagwarmayar da jami'an tsaron kasar bayan wata kawanyar da aka yi. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin shirya kai harin kunar bakin waken akan wurin da ta ce cibiya ce da ake tsare-tsare na tsaron kasar ta Afghanistan. Mazauna birnin sun ce fashewar bom din ta yau Litinin ta faru ne a tsakiyar birnin da safe lokacin da ake gaggawar zuwa aiki, abin da ya sa hayaki ya turnike sararin samaniyar birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar Nasrat Rahimi ya faɗa a wata sanarwa cewa ‘yan bindiga da dama sun laɓe a kusa da wani dogon bene da ake ginawa bayan fashewar bom ɗin, kuma suka yi ta buɗe wuta a kan ‘yan sandan Afghanistan da suke kan aiki a lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Litinin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka koma kan titunan birnin Hong Kong don bikin zagayewar shekaru 22 da sake hada yankin da China. Dubban mutane sun zagaye ginin gwamnati birnin yau da rana, yayin da wasu mutane kaɗan suka yi ƙoƙarin kutsa cikin ginin majalisar dokokin yankin. Yayin da 'yan sanda suka yi jira masu zanga-zanga a cikin ginin suna fesa musu yaji mai saka ƙwalla ta tsagun babbar ƙofar majalisar. Masu zanga-zangar sun yi amfani da ababen kariya na rufe fuskoki da lemomi don su batar da kamanninsu daga 'yan sanda, sannan su kuma kare kansu daga barkunan tsohuwa da suke fesawa yayin da suke yunkurin karya kofa don buɗe kofar shiga majalisar da kuma farfasa tagogi a kusa da mashigin. A can gefen birnin na Hong Kong kuma an yi wani gagarumin tattaki da misalin karfe 2:30 na yamma a gogon yankin daga dandalin da ake kira Victoria Park zuwa kusa da headquarter gwamnatin yankin. Wata kungiyar likitoci a Sudan ta ce an kashe mutum 5 kuma wasu da dama suka jikkata a zanga-zangar da aka yi yayin da ake ci gaba da nuna adawa ga mulkin soja a Sudan. A jiya Lahari dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan kasar suna kira da a mika mulki ga gwamnatin farar hula. Bayan kusan watanni 3 da sojoji suka hambarar da Umar al-Bashir wanda yi shekara da shekaru yana mulki. Masu zanga-zangar waɗanda wasunsu ke ɗauke da tutar ƙasar sun yi tarera waƙa suna kiran da a mika mulki ga farar hula tare da bayyana fatan majalisar gwamnatin wucin gadi ta soja da General Abdul Fattah Burhan ke jagoranta za ta kife. Zanga-zangar ta ranar Lahadi ita ce ta farko tun bayan wani samame da jami'an tsaron kasar suka kai wanda ya tarwatsa masu zaman dirshan a Khartoum, samaman da 'yan adawa suka ce ya yi sanadin mutuwar mutum 128.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga babin rahotanninmu kuma, inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta aminta da shirin samar wa makiyaya matsuguni na dindindin da kuma inganta rayuwarsu a matsayinsu na 'yan ƙasa masu cikakken 'yanci. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohi da za su ci gajiyar wannan shirin. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto dangane da yadda wannan shirin ake ƙoƙarin inganta shi.
Shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tsugunar da makiyaya wuri guda da ta yi wa lakabin Ruga Settlement shiri ne da ta ce zai taimaka wajen magance matsalar da ke tsakanin makiyaya da manoma. A wata takarda da ke da sanya hannun babban mataimakin shugaban kasa na musamman kan harkokin manema labarai Malam Garba Shehu, shirin na Ruga zai magance yawan yawace-yawace da makiyaya ke yi ta yadda za su zauna wuri guda a samar musu da abubuwan more rayuwa da suka hada da makarantu, asibitoci, hanyoyi, kasuwanni da wuraren da za su sarrafa nama da madara. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da suka sha fama da sabani tsakanin makiyaya da manoma dalilin barnata amfanin gona da wasu lokuta manoman ke zargin makiyaya da yi yayin da makiyayan a wasu lokatai ke zargin manoma da daukan doka a hannunsu na halaka musu dabbobi bayan sun yi musu barna. Na zanta da wani manomi don jin ko yaya yake ganin wannan shiri na tsugunar da makiyaya.
Inda an ce kam za ba ma Fulani wurare su yi kiwo wannan kam bare ya kawo masala ba, amma ni damuwa na wani lokaci ko za an ba su kun ga su hulayi ga wurare da yawa wanda ya kamata inda za su yi kiwo, amma damuwa ne da su kuma inda ya masai sai su ce dole za su shiga wannan zai ya kawo mana masala da su saboda barna. Eh kun ga wannan gonan da muke ita ne arzikin mu, su ma shanu bare mu yamu kashe musu shanu ba su kuma kar su kashe mana da gonan mu, yauwa abun ne yana kawo mana masala ne sometimes da su kenan, amma kamar inda za ya ba su su yi kiwo kan bare mu yamu hana ba.
A bangaren makiyayan kuwa shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Fulani to Alhaji Nura Muhammad yace shirin ruga zai taimaka wajen kawo saukin rayuwa.
Wannan ruga settlement din mu kan a Plateau ai mu already ma mu a zaune muke, don haka muna so a ci gaba da wannan a inganta shi duk abinda zai kawo hanyar zaman lafiya. Wallahi tallahi ko ma yaya yake mu za mu goyi bayan shi domin a zauna lafiya.
To akwai wuraren da ake samun matsalan cewa ba za a bada fili domin wannan ruga ba.
Ai ba fili muke nema ba, mu muna da gonakin mu da muka gada kakanno da iyaye, za mu iya zuwa a fara a gurin. Akwai guraren da gwamnati ta mallaka har yanzu gonaki ne dazuzzuka ne na gwamnati, misali a nan Plateau State ba muna da grazing reserve guda biyu ba wanda aka tabbatar da su to a jiya amfani da su mana. Ba Plateau ne in ya ga riban wannan abun shi da kansa ma zai zauna ba sai an ce mishi ya zauna ba, don haka a yi amfani da damar da ake da ita ba sai an takurawa kowa ba, ba sai an ci mutuncin kowa ba, ba sai an ci ga haƙƙin kowa ba.
Karamar hukumar Riom a nan jihar Plateau na daga cikin ƙananan hukumomin da ke da ɗimbin makiyaya suna kuma cuɗanya da manoma. Shugaban karamar hukumar Riom Emmanuel Ɗanboyi Jigul ya yi na'am da shirin na gwamnatin tarayya.
Duk shirin da gwamnati yana da shi saboda ya zama lafiya yana da kyau, ba maganan bambance-bambance na yare addini ko wani abu, ya kamata mu koyi yadda mu zama lafiya. Idan akwai halin da za a samu wuri wanda Fulani za su iya su zauna su yi kiwonsu yana da kyau, ya fi yadda za su dinga yawo da shanakai ana ma mutane barna. So ina iya an samu su wuri yana da kyau.
Sarakunan gargajiya na da gagarumin tasiri wajen aiwatar da shirin tsugunar da makiyayan ta yadda za su samu kyakkyawan zamantakewa da manoma. A cewar Ata Aten na Ghana wuri Yakubu Chairman, akwai abin dubawa a shirin.
Jama'a suna girma, gonaki kuma ba girma suke ba. Yanzu haka nan ma mutane a cikin gidansu gonan da mutum zai yi domin ya samu ya ba bakinsa ya ba iyalinsa babu su. To yanzu haka nan ne za a jaje ba yanzu. Zai zama da wuya. Amma wai inda za a ce wannan wurin shanu ne wanda za a dinga yin kiwonsu zai zama da wuya.
Ya zuwa yanzu dai jihohi 12 ne suka bayyana sha'awar shiga shirin, wanda wasu al'ummomin jihohin ke bayyana fargabar ba su fahimci abin da shirin ya kunsa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Da Zainab Babaji da wannan rahoto. Ita kuwa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma da ake kira ECOWAS ko CEDEAO ta zaɓi shugaban ƙasar Jamhuriyar Nijar Muhammad Isuhu a matsayin sabon shugabanta. Ko me shugaban zai mai da hankalinsa a kai a wannan wa'adi na tsawon shekara ɗaya da aka zaɓe shi? Suleiman Muni Barma ya haɗa mana rahoto dangane da abubuwan da shugaban zai fuskanta.
ECOWAS babu wata kungiya a Afirka wadda ta bunƙasa wanda aka tambaya tana gaba ga kowace kungiya, kenan ɗaukar shugabancin wannan kungiya abu ne mai mahimmanci. Balle ma lokacin da ana magana wannan Zelecap Zone de Libre Échange Continental, wannan salo da za a buɗe na ya zamanto sufuri da kasuwanci, duk inda za ka yin shi ya zamanto cikin Afirka ba aduane babu komi. Afirka ta Yamma ya kamata ta shirya wannan lokaci, in ba ta shirya ba za a shawuwa da ita. Kuma ana magana kuɗi na bai ɗaya da ake son a yi nan na shekara guda da rabi ya zamanto an kammala wannan aiki to sanin niyyar shi sanin horon da ya samu dangance da wannan kudi na bai dai tunda ya shekara 4 yana kulawa da wannan abun azashi bisa koyakowa in ba wani iko Allah ba wannan kudi na bai dai sai an kai an same shi kahin wa ga shekara guda da rabi ta kare akwai abubuwa da ya da suka sa ana ganin dai alhamdulillah azza isu yanzu ne ya kamata dai ya samu wannan kujera
to daga cikin ayyukan da shi ya kamata yayi muhimmai wadanne ne zai hibe wa fifiko
kaga na farko wannan kudi na bai dai akai a kammala wannan project na biyu a kara sakin ɗan ƙasa Afrika na yamma kowanne ta inda ya kaso shine libre exchange kahin wa can libre exchange duka ta kontinan gaba dai libre circulation des personnes et des biens hayo kasa akwai kinge ɗan matsaloli kadan Afrika ta yamma ya ce zai kariya da wannan na uku kasa akwai magana yaki da ɗan fatandanci kowa ya san bisa ga wannan Muhammadu Isuhu sai dai abuga mai damce yana gaba ga mutane da yawa a wannan yaki da ta'addanci zai ci gaba kamar wanda ɗan Afrika ta yamma suke fata
kamar wacce irin gudunmuwa shi shugaba Isuhu yake bukata daga sauran takwarorin sa na Afrika ta yamma don cimma burin da ya sa gaba
agoya mai baya kullum kowane lokaci su gode suna goyon bayan shi 100% shikenan ta ishe shi sai ya zo ya yi ta aikin shi saura aiki za a yi da masu hannu da shuni aiki za a yi da waɗanda duk suke son su gama ƙarinsu da Afrika ta yamma duk waɗannan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka
akwai wani albishir ne zuwa ga talakawan ƙasashen ECOWAS
albishir guda ne wanda aka ganin Niger na haskawa na sakewa to haka muka tambaya cikin shekarar gaba da zai dauka Afrika ta yamma za ta karuwa
Allah ya Allah ya Allah kamma buri kam so juna ina da kamma buri kam so juna Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah
to Allah ya kyauta a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC shirin namu na wannan makon Shiri ne da ya duba irin rawar da hukumar gidajen yari a Najeriya ke takawa wajen ganin an ilmantar da fursunoni da ke wakafi don ba su dama kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, ta yi mana nazarin irin yadda ake ilmantar da fursunoni a lokacin zamansu na sarka.
A kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi wajen ganin cewa fursunoni da suka gama wa'adinsu a gidan yari sun samu karbuwa a cikin al'umma hukumar kula da gidajen yari ta ce tana ci gaba da horar da fursunoni maza da mata da sana'o'in hannu sannan ta ba su dama na yin ilimi har zuwa karatun digiri na uku tuni har an samu dalibai 465 a cibiyoyi 10 har a cikin fursunoni maza an samu Theophilus Okechukwu wanda a yanzu haka ya kusa kammala karatun digiri na uku
I was the only person who graduated in 2015
Okechukwu ya ce na gama digiri a shekara 2015 har na yi digiri na biyu a shekara 2017 yanzu ina digiri na uku
I'm now studying my PhD
ganin cewa ana da mata a gidajen yarin kasar sai na tuntubi shugaban kula da gidajen yari na kasa Jafar Ahmed ko mata nawa ne ake da su ga abin da yace
muna da mata 1416 cikin su 321 daurari ne 1095 masu jiran shari'a su nake gare mu a cikin gidajen yari ke san kamar da na gabatar da shi baya muna da gidajen yari da yawa cikin kasar nan mai yawancin gidajen yari duka akwai sashi na mata wanda muke rike mata ba duka gidajen yarin ba mafi yawancin gidajen yarin akwai sashen mata wanda aka kirkiro kuma mata ne ke kula da shi amma cikin gidajen yarin maza amma akwai gidajen yari guda hudu waɗanda duka mata ne zalla. Akwai shi a garin Ondo, akwai shi a Kirikiri, akwai shi a Auci, akwai shi a Numan, amma duk saura sashe ne aka cire aka sato. Kuma duk can ne ake kirke da waɗannan mutanen da na gaya miki, matan da na gaya miki 1416.
To waɗannan matan su ma an ba su dama su wannan karatu har zuwa digiri na uku?
Kamar da kike san, mun ba maza dama don su yi koyon hannu. Tare da aikin mu wanda doka ta ɗora mana shine duk wanda ya shigo gidan yari inda ya ɗaurare ne, to ya kamata mu gyara masa halinsa, an kuma gyaran halin ya danci juya halinsa gaba daya ya koma nagari. Bayan haka kuma mu koya mai wata sana'a wadda zai iya cin gajiyarta ko bayan ya fita gidan yari, wanda zai samu certificate wanda zai riga amfani da shi. Kamar da ni ga miki baya kuma mukan sai musu kayayyaki mu bayar, to har da matan ma ana bayarwa. A sashen neman ilimi, bari in fara shi, muna ba su ilimi kamar yadda muke ba maza. Kamar wajen yaki da jahilci, cikin mutane 1111 maza ne waɗanda muka gaya, cikin su akwai 51 waɗanda mata ne wanda suka yaki da jahilci a gidajen yarinmu. Akwai kuma wanda muke kira primary school, shi ma muna yi, muna da mata 22 da suka kare. Cikin kuma ramar secondary wanda suke kira junior secondary school, shi ma muna da mata 17 waɗanda suka kare. Cikin babban secondary SSCE kenan da ake kiranta, senior secondary school certificate, muna da mata 37 waɗanda su ma suka kare. Cikin wanda ake kira National Examination Council, shi kuma NECO da ake kiranta, shi ma muna da mata 9 waɗanda su ma suka kare. Muna da NACTIP da ake kiranta, National Business and Technical Education Board, shi ma muna da mata 4 da suka kare. SCE ba mu da matan da suka yi, amma cikin National Open University wanda ya zanna yin degree, muna da mace daya wadda ke yin wannan din degree din. A sashen kuma koyon aikin hannu, shi ma ba a bar mata baya ba, shi ma muna koya musu, saboda mun tabbatar da cewa in sun kare suka fita za su wa kansu amfani, ba iyalin su ba kawai har da al'umma. Wajen sake-sake muna da mata 2 da suka samu grade test. Wajen koyon dinki muna da mata 4 waɗanda suka koyi dinki kuma an ba su grade test. Wajen harkar gyaran gashi da sauransu muna da mata 10 waɗanda suka kare. Kaga muna da gullar mata 16 waɗanda suka kare, sauran kuma suna nan suna ci gaba da yin aikin, suna koyo har ran da suka samu certificate, kuma idan Allah ya sa sun kare sarka su, ko kuma ya Allah an sake su kafin wannan lokaci kila don sun daukaka kara da sauransu na shari'a da aka yi musu. To ba a bar mata baya ba, muna koya musu.
To waɗannan mata da za a ce sun gama junior secondary da kuma senior secondary, matukan suna tare da ku, akwai taimakon da kuke ba su domin su ci gaba?
Ai kamar da na ga miki baya, duk wanda muka koyar har yanzu ya zo zai fita ko ya ma fita, mukan kira su baya kaɗan ba su kayayyakin sana'o'in inda suka yi, shi ne muka kira after care services. Za mu kira su, in ka koyi kamar wanda ya koyi harkar gashi, za mu sai abubuwan da duk muka san ana amfani da shi wajen gyaran gashi, sai mu bata ko mu bashi. In ma shi ne namiji ne ya koya, sai mu bashi. In tela ce ta koya, sai kuma mu bata abubuwan na tela, duk abin da take na tela sai mu bata. In ta yi me ake kiran shi, to kowane dai sana'a dai take yi, muna basuwa daga baya, kuma muna bin mahi yawancinsu. Kuma alhamdulillahi mahi yawancinsu duk sun zauna sun gyara halinsu, kuma suna yin sana'at wadda suka koya. Mafi yawancin mutanen mu za su je, ba za mu je cikin kaki ba, mukan je cikin kayan gida, saboda ba ma son wani ya san ma alaƙan mu da su. Sai mu duba mu gani mu bada report mu aje, saboda abu ne wanda muke alfahari da shi.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda da sauran abokan aikin mu, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman.
Cewa masu saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogo muna cewa karfe 11:24. Yanzu kuma ga sakonnin da kuke aika muna ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga bashar kansila mai Real Madrid karamar hukumar Sakaba jihar Kebbi ya ce salam biyoyi Hausa. Gaskiya matakin da gwamnatin kasar New Zealand ta dauka na haramta yin amfani da jikar leda kasar hakan yayi daidai. Duba da irin illar da leda ke yi ga muhalli da halittun dawa. Da fatan kasata Najeriya za ta dauki irin wannan mataki na haramta yin amfani da leda. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sade Saidu Daura ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Zanga-zangar da jama'ar karamar hukumar kankara suka yi akan nuna fushinsu akan yi waita kai masu hare-hare da ɗan bindiga suke yi suna kashe masu al'umma, wannan wani hannunka mai sanda ne ga hukumomin jihar Katsina da ma ƙasa baki daya. Sai kuma sako daga Dauda Hudu Unguru jihar Yobe ya ce yabon goni ya zama dole. VOA Hausa na fara da wannan kalaman ne akan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na irin kokarin da yake yi wajen ganin matasan jihar Kano sun samu ilimi. Ina ma a ce Najeriya muna da irin sa guda biyar. Ai da mun huta a ƙarshe nake addu'ar Allah ya saka wa Madugu da Alheri Amin Suma Amin. Sai kuma sako daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah muna kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da chairmomin local government na jihar Kebbi da su yi duk mai yiwuwa su biya ma'aikatan local government da na LGA albashinsu domin suna cikin buƙatar kuɗi. Da fatar Allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga wanda na yi domin sa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Warisu garin mata mai jihar da magaran da ke ƙasar Niger ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce a madadina da ma'abotan sauraron radio muna miƙa ta'aziyarmu da 'yan uwa da iyalan marigayi Umar Sa'idu Tudun Wata. Da fatan Allah ya sa kwanciya hutawa. Amin suma amin.
To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasikun masu sauraro kamun mu kammala shirin. Mal Hafiz ba mu labaran duniya takaice.
Yusuf ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu. Yana mai cewa duka kasashen biyu suna so a samu maslaha kan batun nukiliyar Koriya ta Arewan. Trump ya yi ta nanata irin alfanun da Koriya ta Arewa za ta iya samu a fannin tattalin arzikinta idan har ta kulla yarjejeniya a kan shirinta na nukiliya. A yau Litinin Iran ta sanar da cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya, wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta kara. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya fadawa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta haura adadin na kilo 300, inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daranku, za ku ji mu ɗauke da wani shiri. Yau ma za mu ba ku dama kamar kullum ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai kuna ganin cewar samar ma makiyaya matsuguni na dindindin zai kawo ƙarshen rikici da ke kaiwa da kawowa tsakanin makiyaya da manoma? Sai anjuma in Allah ya kai mu ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. A daidai wannan lokaci za mu mika sakon ta'aziyarmu na sashen Hausa na muryar Amurka ga iyalai da 'yan uwa na Malam Umar Sa'idu Tudun Wada, tsohon ma'aikacin sashen Hausa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa jiya. Da fatar Allah Ubangiji ya mishi rahama, Allah kuma ya ba mu danginsa a halin ɗaukar wannan rashi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta ba da umarni Sa'ida Hamdan da kuma injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya ga shirin yau da gobe.